akwai abin da yake bata min rai mari ga Sheikh Jafar yarhamuhullah idan zai zo Maiduguri kafin ya zo waɗanda wani lokacin za su gaishe shi a Maiduguri ba za su gaya min ba ni in fasan cewa an gayyace shi a lokacin ina limanci a masallaci Indimi ina da darussa a masallaci Indimi zai kai ga wani lokaci Jafar ya zo Maiduguri sannan a zo a ce min ya zo ni kuma na riga na shirya zan fita darasi amma da ya zo ya gane abin haka yake so Allah ya ji kanshi duk ran da zai zo Maiduguri sai ya yi min waya gani nan zan taho Maiduguri ran kaza zan zo amma dalili kaza zai kawo ni kuma ina ganin ran kaza zan koma yana zuwa muna tare har ya koma da wuya a ce yarhamuhullah ya zo Maiduguri zai fita bana gidan Indimi lokacin da zai shiga mota ya tafi har ya kai ga lokacin da malam Dr. Muhammad Sani ya zo ya gama tafsiri zai koma naje zan yi ban kwana da shi kawai sai na zo ina ganin sura Sheikh Jafar lokacin da nake ban kwana da shi har na kasa mallakar raina ina kuka ana bani hakuri malam Muhammad bin Usman yana zuwa akwai ran da ya zo zai yi juma'a a Maiduguri a masallacin Indimi wallahi ban san shi ne zai zo Maiduguri ko kuma zai huduba ba ni na shirya huduba na fito zan shiga masallacin gabatar da huduba sai aka tare ni ana so a gaya min cewa gashi ya zo kuma shi ne zai huduba haka ya dace to an yi wannan a masallacin Indimi a dalilin wannan waɗanda suke da hannu cikin wannan din harfin shi suke da ni ba sa magana da ni wannan ya faru yana wucewa zuwan shi na karshen nan da ya zo Maiduguri ban san ya zo ba sai da na gama na mun yi sallar maghrib na tashi sai aka ce za a je masallaci Indimi me ya faru aka ce malam Muhammad bin Usman ya zo nace wallahi ban ji ba amma shi da ya zo sai da ya take kene ya zo nan masallacin da gashi ya kawo mun ziyara nace wallahi malam ban san ka zo ba yace to laifin su wane ne a lokacin ya karbi lambar wayata sai ya mun alƙawarin duk ran da zai zo sai ya gaya mun zai zo to ba wai ni a gaya mun cewa wane zai zo ba ni ne da gari ba ni ba kowa bane amma a duba ɗan uwantaka na addinin musulunci a zaman mu na masu kira zuwa ga sunna a lokacin da makiya sunna suna cicirindo a kanmu ba mu da daman da za mu haɗa kanmu masu kira zuwa ga sunna a ga cewa kansu ya zo ɗaya haka ake ta yi malam abin na Isa Ali Ibrahim daga Gombe akwai ran da aka gayyace shi sai da ya zo Maiduguri tukun na san cewa ya zo amma waɗanda suka gayyace shi da ya tambaye su kun gaya wa malam Muhammad Mustafa suka ce eh da ya zo na tambaye ki tambaye ni nace ban sani ba ce wallahi da na san baka ji ba da bazan zo ba duk wannan yana faruwa shi abin da yasa na kawo wannan maganganun don zuwa malam Muhammad Awwal rannan ranar Laraba na tsaya na zauna anan zan bada darasi sai aka gabatar da takarda aka ce zai gabatar da lacca yau talata anan Laraba a masallaci Indimi Laraba da safi ma a Indimi ga mata ina ganin takardar na tambayi limami mai sallah lokaci biyar da sauran jama'a na masallaci kun san da wannan shirin suka ce wallahi ba mu sani ba hakan ya dace ya kai ga yanzu yau talata ina da darasi na iktida surat al-mustaqim a alamin da gashi da yawa ɗan uwa sun zo da a ce tunda akwai wannan gayyata sai a gaya mana a wancan ranar wannan ranar malam zai zo sai mu sanar wanda bai sani ba ya sani in ka tashi a gida ba da littafi zaka zo ba zaka zo sauraron darasi amma yau a yi min waya a tambaye ni sai in ce babu darasi da yawa yanzu sun zo wasu sun koma wasu sun taho nan to menene riban masu irin wannan manufa idan aka kawo rashin jituwa tsakanina da wannan tsakanin wannan da wancan tsakanin wancan da wancan saboda haka ni ba ni da iko akan kowa wanda yake karatu a gabana da wanda baya karatu a gabana dukkan mu 'yan uwa ne addini ya hada mu to amma abinda zan gaya mana shine daga yau duk lokacin da wani bakon malami zai zo muna fatan waɗanda suka gayyaci wannan malamin za su sanar da mu kafin zuwansa akalla sati guda ko ma ƙasa da haka don mu sanar da 'yan uwa inda muke da darussa mu dakatar da darussan da muke da su domin 'yan uwa su hadu a irin wannan wurin karatu akwai fa'idoji a zuwa sauraron bakon malami. Laysa bi ma'ana ya fi ka ilimi, bai zo da haka ba, amma akwai fa'ida na haɗin kan ƴan uwa, akwai fa'ida na canza yanayi, canza salo. Malamin garinku ka saba salon karantarwansa, bakon malami baka saba da salon karantarwansa ba, yayin da ya tashi sai ka samu sabbin abubuwa, sai ka haɗa da wanda kake da su. Saboda haka ni yanzu duk ran da muka sa muna da darasi, idan wani bakon malami zai zo, idan har ba a sanar da mu, mun sanar da ƴan uwa rana kaza babu darasi ba, to fa ko malamin ya zo zai yi darasi, mu ma za mu yi darasin mu. Ko da mutum ɗaya ne na samu, zan gabatar da darasin. Ko da masu rekodin ba su zo ba, ba zan maimaita darasin ba, in dai dalilin wannan ne yasa masu rekodin ba su zo ba. Don na zo na fahimta abun ya ɗauki lokaci kamar yadda na gaya muku. Wasu ne suke so su kawo rarrabuwa tsakanin malamai masu kira zuwa ga sunna. To ni abun yanzu ya kai gaci da ya kamata in fito da abin da ke cikina. Duk wani malami da za a gayyata, in don Allah ake yi, a sanar da mu. Malam Muhammad Awwal ni ne na sha ganinsa, amma shi bai wuce sau ɗaya muka gaisa da shi ba, duk zuwan da yake Maiduguri. Me yasa? Ba ni ji kawai daga nesa sai in ji an ce ya zo ya yi karatu a wani waje kaza, ko zai yi karatu a waje kaza. Ran da ya zo wajen al'umma library, ina kusa da shi ina sauraron abin da yake faɗa, amma ba mu gaisa da shi ba har ya koma. Da a ce na san zai zo, har masauki zan same shi. Me yasa? In wataka na addini. Saboda haka don Allah, waɗanda suke neman kawo farraka tsakanin du'at ila sunna, don Allah su daina. In ba su daina ba, yau na farko ne na san su, ba wai ban san su bane, amma ba lokaci bane na ambaton su ko su gyara, mu haɗu mu tafi. Na sha ganin ababai, don Allah, don Allah, don Allah, mu haɗa kawunan mu, mu zamanto muna da manufa guda. Me ya riba mu idan muka rarraba? Mu din a nawa muke? Saboda haka don Allah ƴan uwa, a bar ta'assubi. Ni sai wani, ni sai wani malami, ni sai wani, ba ma raye ba matattu ma ba a yadda cikin malaman sunna ka ce kai sai wani ba, balle kuma rayayyen mutum wanda yau kana ganin shi yana kan miƙewa, Allah ya kiyaye wata ranka ji ya zame. Alhayyu la yu'minu lahu min alfitna, raye ba a amince masa gabaran fitna. Amma idan muna da kyakkyawar manufa, taimakon Allah yana tare da mu. Allah ya baiwa Malam Muhammad Awwal, wanda aka sani da Albanin Zaria. Ni ina ji ana ce Albanin Zaria, ban sani ba, shi yana so a kira shi haka, bai ya so a kira shi haka, ban sani ba, sai da na ji a bakinsa. Yace Muhammad Awwal wanda aka sani da Albanin Zaria, da na ji wannan a bakinsa sai na ce to ashe yana so a faɗa, shi ne ni ma yanzu nake faɗa a gaban shi. Allah ya ba shi ikon isar da sakon da ya zo da shi, ya karfafa shi da dukkan wani malami da yake kira zuwa ga sunna. Mu masu sauraro kuma don Allah kada mu yi ta'assubanci wajen sauraro. Idan kana da don a cikin na mutane, muna da masu fahimta daban-daban, wani ma fahimta sa din yanzu ne zai miƙe, to don Allah mu saurare shi da tsarkakkiyar zuciya. Abinda muka gane cewa kuskure ne, tuntuɓin harshe ne ya faɗa, to kar mu ɗauka. Abinda ya faɗa daidai mu ɗauka, dan adam ne, yana iya faɗin daidai, yana iya faɗin abinda yake ba daidai ba bisa kuskure. Wa ma tawfiquna illa alayhi tawakkalna wa ilayhi nunib. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiq al-akh ila ma yuqaddimuhu, an yuwaffiqahu ila ma huwa khairun li hadhihi al-umma, wa an yahfaza ummat al-islam aina ma kan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Al-akh Ustaz Muhammad Awwal, wanda aka san shi da Albanin Zaria, zai gabatar da mawdu'in da yazo da shi, amma ina jin mawdu'in ba kamar yadda kuka gani a cikin takarda ba, haka ne mallam? Ba kamar wanda aka gani a takarda ba, yawa, ba kamar yadda aka ga a cikin takarda ba. Don ran Juma'a da muka sanar aka yi bayani, aka ce mawdu'in ba kamar wannan bane, shi yasa muka ce mallam zai zo da guzurin da yazo da shi. Kawai dai za mu ji a cikin yadda za mu ji, za mu fahimci ina ya dosa. Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da zai yitar. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافٍ مفارا wannan wa'azi ya kamata mu san a yanzu a wannan dare muke ciki da farko dai tukuna muna daren Laraba ne wanda ya daidai da daren 15 ga watan Juma'a saniya hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara 1429 wanda ya daidai da 17 ga watan June shekara ta 2008 da mu a daya daga cikin masallatan ƴan uwanmu ahli sunna wal jama'a a nan garin Maiduguri ina tsammanin ana addressing masallacin da masallacin NNPC ko masallacin Darul Hadith alhamdulillah babu shakka kafin mu fara wa'azi akwai wasu bayanai wadanda zan yi kuma Allah cikin rahman shi ya waffakar da ni wato ya datar da ni na samu wannan malami da ya gama gabatarwa yana wasu bayanai waɗanda na yi matuƙar jin daɗin su ƙwarai da gaske amma kamar yadda nake cewa abu na farko kamar yadda ya faɗa don Allah duk wanda yake da waya ya kashe ta a tsari idan muna gabatar da karatu ba a yi mana recording sai mun ba da izini kuma ba kowa izinin recording both video da audio mu ba daga wurin mu ne ake samu don haka dukkan rights din mu to protected ba mu halatta kuwa sai mun halatta mishi na ɗaya kenan na biyu ina son dan yi wasu muqaddimomi waɗanda su za su kai zuwa ga haka wato yau ita ce gayyata ta biyu da aka taɓa min a Maiduguri mai yiwuwa ba ku san haka ba gayyata a tsari in za a gayyace ni ba a sa mini rana ba a kuma sa mini abin da zan yi wa'azi a kai mai yiwuwa ba ku san haka ba to a ɗabi'ar yadda na ga mutanen mu ahli sunna na yi a Najeriya shine a yadda na fahimta zan faɗi saboda sun ɗauka mafi yawancin malaman ba su da aikin yi kuma ba su da alƙibla don haka sai su zartar musu da ranar kaza ga watan kaza sannan topic kaza sai su ci gaba da yaɗawa idan baka zo ba sai a je a ce an gayyace shi ya ki zuwa akwai garuruka da dama yau sun yi fushi da ni daga ciki na ƙarshe da zan iya sani akwai garin Daura sai sun sanar da takardar ta yi nisa sannan sai su zo su gaya mini mai wasan da za su zo sai su zo ma a ce bana garin sai su je su ci gaba da sanarwa daga baya kuma sai su zo su ce to yanzu so hudu kenan mun gayyace shi na daya ni ba ina karkashin wata kungiya bane dan haka duk wata kungiya da kaje kai magana da ita a madadin kana gayyata ta shirme kake yi na biyu ba ina karkashin wani bane wanda in ka je kai magana da shi ya baka guarantee to bobo ya baka sai ka yi magana ni da kai in har ba ni da kai kai magana ba duk wanda kai magana da shi a duniya shirme kai wasu kun ga ba su san wannan ba za su je su shirye magana su da wasu su ce ai su ne to ƙarya ne wannan yana daga cikin kuskure na farko sai in ka tambaye ni kuma ba za ka sa rana ba za ka sanar ba wanda zai sani ni ne zan ce maka ranar kaza ga watan kaza zan zo zan yi muku wa'azi in bai yi ba sai ku sake magana sai mu sake misali yana daga cikin sirrin gayyata mu shine ba mu zuwa wa'azi Juma'a da Asabar da Lahadi komai muhimmancin shi ba dan komai ba saboda waɗannan ranakun ne muke karantar da mutanen mu to muna fifita karantar da mutanen mu a garin mu fiye da zuwa wa'azi ko ina ne komai muhimmancin shi shi yasa duk muhimmancin gayyata komai muhimmancin ta to duk inda nake ranar juma'a karfe 4 za ta yi mini a Kaduna, ina tabbatar muku da cewa koda mutuwa aka yi mini a cikin gidana dole karfe 4 za ta yi mini a Kaduna, ba dai ni in halarci jana'iza ba, sai dai wani ya halarta. Daga karfe 4 zuwa karfe 8 lalle dole ina Kaduna. Abinda zai hana kawai shine ni ya zama bani da lafiya, ko ni ya zama mutu, ko kuma ya zama a wurin karatun ana ruwa ko wani abu, amma an ba irin waɗannan dalilan ba, ko wace irin larura ce wani yake ciki to ba za ta hana ba, na ɗaya kenan. Na biyu asabar, ina fara karantawa tun karfe 6 na asuba daga gidana har zuwa na waje har karfe 10:30 na dare, haka Lahadi sai dai breaks da ake zuwa. To waɗannan ranakun duk yadda zaka zo kai mana muhimmancin wa'azin garinku ba za mu ji ba. Kun ga da yawanci mutane ku a yau saboda galibi ma'aikatan gwamnati ne ko kuma suna da hidindimu, sai su ce wa'azi sai asabar da Lahadi. Wannan yana daga abin da mutane ba su gane ba, don haka sai mutum ya je ya rubuta takarda ya ce Albani yana nan zai zo ranar kaza asabar ko Lahadi, sai zaman bai zo ba, sai a ce an gayyace shi bai zo ba, ba a gayyace ni ba, don ba a yi magana da ni ba, ba ni na sa ranar ba. Wannan kenan. Amma daga ranar Litinin zuwa ranar Alhamis, waɗannan ranaku na ne da nake buɗe office ina in zauna ni da kaina ko kuma in tafi harkata ta kasuwanci, to in na so a ciki sai in ce maka na sa ranar kaza zan zo in maka wa'azi, don haka sai in zo in yi maka ba abin da yake fisga hankalina. To kuma in ne wannan alƙawarin kuma, to babu wata matsala mai muhimmanci da za ta taso a gidana ko a Zaria wadda za ta sa in saba alƙawarin insha Allah, sai dai ni in mutu ko kuma ni ya zama ba ni da lafiya. Amma in ba haka ba, kowaye zai mutu a Zaria, kowaye zai rashin lafiya, sai dai mu ce Allah ya ji kan shi ko Allah ya warkar da shi, amma wannan mutuwar shi ko rashin lafiyar shi kowaye tun daga gidana har waje ba za ka hana a cika wannan alƙawarin ba. Wannan shine tsari na wajen gayyata. Na biyu tsari na dangane da topic, ba a bani topic. Na ɗaya su waɗannan mutane a nan misali sun riga sun zartar da topic, sun ce ga abin da suke so za a yi wa'azi, suka sa suka ci gaba da sanar da ku, wanda a wannan lokacin sanarwar ta yi nisa, sannan ni kuma aka gaya mini topic ɗin, sai na ce musu in dai akan wannan topic ɗin ne, to ina ganin bai kamata in zo ba, ba dan komi ba, saboda ina da abubuwan da suka fi shi muhimmanci. Domin wasu malamai waɗanda na amince da iliminsu da iyawarsu sun zo sun faɗi abin da har abada ba zan taɓa iya ƙarin wani fa'ida akan wannan abin ba. Misali Allah ya ji kan Malam Ja'far Mahmud Adam ya yi magana akan maganar 'yan aikin boko da gwamnati da siyasa, Malam Abdul Wahab, Malam Muhammad bin Usman, Malam Isa Ali, to ya ku ahlus sunna wal jama'a, wannan ya saba ma manhajinmu, mu zo mu ta dugude akan wannan, ya saba wa manhajinmu, ba manhajinmu bane. Manhajinmu shine karantar da Al-Qur'ani da Sunna a bisa fahimta da ainihin magabatanmu suka gudana akai. To daga ciki shine ba ma jidali. Duk abin da ya zama jidal, ya zama jayayya, to sai mu ja baki mu shiru, sai mu ci gaba da karantarwa. Ubanmu a nan kasar akan wannan da'awar shine Sheikhul Islam Al-Qadi Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya gafarta mishi. Haka muka gani duk wata jayayya da jidali an neme shi a ƙasar nan, amma abin da muka ga yafi bada muhimmanci shine karantar da mutane. Amma baya tarkizi akan lallai sai ya ga bayan wani akan rabbi, domin ita shari'a ta Allah ce. Idan Allah ya dora mutum akan shari'a to ya gode mishi, idan Allah bai nufi mutum da shari'a ba ya kama hanyar bata, abin da zaka faɗi ba shi zai dawo da shi ba, sai dai ya zama sababi. To in ka faɗa ka sake faɗi to sai fahimci abin yanzu ya zama tsogala. Waɗannan da suka ɗauko aƙidar ba boko, ba aikin gwamnati, ba kaza, abinda muke musu fata Allah ya shiryar da su, don ba mu yadda da wannan manhajin ba, bata ne. To amma shikenan kuma duk wanda zai taho mai duguri yanzu shikenan topic of discussion din shikenan. We have a lot, muna da abubuwa da yawa da zamu karantar da ku. Abba malam da muka yi magana da shi sai na ce mu muna da'awa ne a ƙarƙashin makarantar mu, kuma sunan makarantar Darul Hadisi Salafiya. A yanzu muna da topics na wa'azozi sun kai guda 90 da wani abu. In ka gayyace mu a cikin su zamu dubi garinku a gwargwadon yadda muka sani wanne ne ya dace da ku, sai mu zo sai mu yi muku wa'azi sai mu tafi. Eh kenan. To idan kun fahimci wannan jama'a, waɗannan na bayani ne domin kun ga wannan topic din da aka bayar aka ce ni ban san me zan ce a kai ba, ba dan komi ba kuwa, saboda duk abubuwan da zan faɗi ina ga zan maimaita ko in yi ta'aliki ne akan abubuwan can da aka faɗi. Shin masu bin wannan aƙidar da manhajin, abu na farko tukuna ni ban yadda malamai bane, kuma wannan matsalar matsala ce ta malamai. In ku aka ce malami anan mai yiwa da ni da ku ba mu taba ganin malami da ake magana ba, in ba irin su Bin Baz, irin su Usaimin, irin su Sheikh Nasiruddin Al-Albani ba. Waɗannan malamai ne waɗanda in mun ba su martaba mafi ita ce mu ba su martaba malaman Islamiya. Shi ko malamin Islamiya bai kai ya zama malamin masallaci ba, balle ya zama malamin fatawa. Abinda ake kira fatawa ita ce mata ummu bihil balwa, matsalar da in ka faɗe ta za ta shafi wani da wani. Misali, Abubakar Muhammadu Gumi Allah ya gafarta mai yana zaune yana karatun Sahihul Bukhari, sai wani ya ce Allah gafarta malam, an ce makilin ana hada shi da kitsan alade. Makilin ba close up ba. Malam, ina hukuncin ai brush da shi? Sai ya ce to ku tsaya. Ina wani? Sai ya ce zo. Ya kira wani almajirin shi, sunan shi Ishaq, ya ce tun kana karami kake karatun chemistry, ka tafi ka je ka binciko mana game da maddar da ake yin makilin da ita, ka je ka yi mana bincike ka dawo. Sai ya tsaya da magana anan. Ranar da shi wannan almajiri ya je yo bincike, sai ya zo ya fara karantawa da umarnin malam. Ya fara karantawa, sai malam ya ji akwai technicalities da terminologies waɗanda layman ba zai iya ganewa ba. Ana sodium 0. kaza, sai ya ce tsaya. Abinda muke so mu ji, shin akwai kitsan alade ko babu? Ya ce babu. Sai malam ya ce to ku ci gaba da yin brush da makilin. To yanzu kun ga wannan fatuwa kenan ta malami mujtahidi. Amma yanzu in malamin Islamiya ne ba zai kalle ta ta wannan angle din, ba zai kalle ta ne akan ai jinin nama, kitse da menene na alade haramun ne saboda Allah ya ce ka ba. Ya manta tukuna, shin magana ta tabbata? To sai ya gama ruɗa jama'a tukuna, sannan sai kuma ya dawo ya ce to ya gano abin ba haka bane, bayan ya gama dameji. Saboda haka ya kamata ku tsaya ku rinka dubawa, ku ji tausayin mutanen Maiduguri, ku rinka kawo malamai suna karantar da su sunna, domin mu a iya fahimtar ni irina, kasar Borno na daga cikin kasashen da Allah ya albarkace su da son sunna, da son malaman sunna. To amma menene ya kai kuma sai a koma al'amarin sunna ya zama jidal? Ya kamata mu dawo cikin taitayin mu. Don haka ni abubuwan da nazo zan yi wa'azi akai ga su kamar haka, ku ji daga baki na, kamar yadda malam ya gabatar, jazakumullahu khairan. Na farko dai na zo ne in yi magana dangane da tsarin Ahlus Sunna wal Jama'a wajen tabbatar da addini. Wannan tsari ne Ahlus Sunna wal Jama'a suke bi wajen tabbatar da addini? Wannan shine abin da nazo zan yi magana a yau in Allah ya so. Sannan a gobe daga karfe 10 zuwa karfe 12 da rabi an ce mata duk su taru baki daya a masallacin Indini na safe. A nan kuma zan yi wa'azi ne akan mata a makomar makiya. Mata a komar makiya, afwan, mata a komar makiya, ma'ana mata na daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ke amfani da su wajen kawo shiriya ga dan adam. Yo, amma yau makiyan mu sun dauki mata, sun zama hanyar da suke bi su batar da dan adam da ita. To wannan shine bayanin da zan yi dangane da mata. Don haka matan ku su taru tun daga ƴaƴa da mata da sauransu gobe karfe 10 zuwa karfe 2, karfe 11, 12 ko kuma karfe 12 insha Allah. Sannan a gobe din da daddare insha Allah, wato tsakanin magriba da isha, lokaci iwar haka, taken laccata da zan yi shine tafarkin Ahlus Sunna wal Jama'a wajen kafa hujja da kuma karban hujja. Wace hanya ce Ahlus Sunna suke bi suke kafa hujja? Wace hanya kuma Ahlus Sunna suke bi suke karban hujja? Waɗannan su ne maganganun da na shiryo in yi a bisa sanina da Newa Maiduguri, da kuma dacewa da naga daga cikin ainihin mawazai, wato wuraren da ya kamata a yi wa'azi. Sai naga waɗannan su ne wuraren da ya kamata in tattauna. A ƙarƙashin haka banki duk mai tambaya ya rubuto a bar shi a takaice ba. Sai yanzu sai in amsa wannan ainihin tambaya insha Allahu ta'ala da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa. Wannan kenan. Sai maganar masu recording. Masu recording suna kuka da cewa duk inda na zo wa'azi ina hana su yin recording. Gaskiya ne. Ita waccan makaranta da kuka ji na faɗi, Darul Hadisi Salafiya, na kafa ta yau kamar shekara 18 da ta wuce a Zaria. Tana aiki ne a cikin masallatai da makamantansu wajen karantarwa. Yanzu ne na samar wa makarantar makar, wato wuri wanda yake za a iya cewa tabbatacce ko ainihin wato wurin da yake inda za a gina makarantar. Kuma manufar wannan makarantar, ina fatar mu aiko muku da kasusuwa ku ji, manufar shi ne manufar da'awanmu da muke mu Ahlus Sunna wal Jama'a bisa fahimtar manhajin salaf. kokarin tabbatar da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar mu akai shi yasa muka ainihin yi shawarar mu gina wannan makarantar dan haka makarantar za ta zama tana dauke da tsari kamar haka muna da lecture theaters waɗanda ba a yi ma'ana wuraren gabatar da tiyata da irin lecture irin na jami'a wanda yake ba a ganshi da kujeru da kuma wanda yake yana ainihin dauke da plane ma'ana kenan hawa ginin kasa ground floor zai zama yana dauke da lecture theater wanda a lokaci guda muna fatan za ta dauki akalla daga mutum 700 zuwa mutum 1000 da wani abu sannan sai hawa na farko wanda shi kuma muke fatar ya kasance plane wanda wannan muna son ne mu raya karatun fiqhu wanda muka taso muka ga ana yi a kasar nan tamu amma sai zama ya koma hannun yan bid'a shine karatun qawaidi da ahlari da ishmawi da iziya da risala da askari da mukhtasar da mudawwana da qurtabi waɗannan littafai ne na fiqh waɗanda muka tashi mu ga ane a zaure sai dai karatun sai waye gari ya koma hannun yan bid'a sabanin haka sai zama albarka da hasken karatun sai suka disashe to dan haka a first floor za mu ainihin yi plain theater wato multipurpose kawai carpet za a shimfida wanda a lokaci guda a zaune za ta iya daukar mutum 2000 waɗanda za a zauna ai karatun zallar karatun fiqh za a zaune kuma a fara tun daga qawaidin na har sai an kai mukhtasar wannan kuma kawai saboda a tarbiyanci dalibai su san fiqhun malikiya wanda aka haife mu muka tashi muka ga shine abin da ake karanta ake bi a kasar ba daidai bane sai ka tafi Saudi Arabia a hada ka aji daya da dan Jami'ar Islamiya wanda ya taho daga Yemen ya san fiqhun kasar su sai ka hadu da dan Iraki ya san fiqhun kasar su kai kuma nan ustazanci ya sa da bulugul marami ka fara baka san qawaidi baka san ahlari ba baka san makamantan haka ba wannan sai saka ka a rudani ina fatan an gane to dan haka muke fatar sakamakon wannan darul hadisi salafiya za ta kula da wannan hawa na biyu da na uku da na hudu waɗannan azuzuwa ne waɗanda a tsarin da injiniyoyin mu suka yi mana ko kuma architectures din mu za mu samar da akalla azuzuwa guda 25 waɗanda waɗannan azuzuwa ne na zunzurutun karatu mu in muka ce karatu a wurin mu ku ne a wurin ku kuke bambancewa amma mu da muka tashi kawai karatu mu gane a wurin salaf suna yin karatu na addini da rayuwa gaba daya dan haka mu ba mu san bambance ma wannan karatun da wannan ba don haka ni yadda na tashi na iya karatun arabiya haka na tashi na iya karatun boko ala haddin sawa to irin haka muke son mu graduating mu kenkeshe ba tare ma da an ce wani boko ne wani a'a mu karatu ne karatu ilimi ne yawa to saboda haka wannan makarantar a bisa tsarin da muka tsara ta shine waɗannan azuzuwan abin da za a karantar kenan sa'ad dan kuma sai hawa na biyar wanda zai dauki library wanda kuma wannan wasu littafai ne wanda akalla yau shekara 30 ina tara su waɗannan littafan din na sadaukar da su sun zama wakafi gare ni da mahaifana in Allah ya so waɗanda ba su zama amfanuwa za a rinka yi kuma littafai ne waɗanda muke ganin babu wani fanni daga cikin fanni na musulunci sai ya zama waɗannan littafai za su sun tattauna akai sa'annan muna da kuma library wanda yake electronic library duk waɗannan littattafan gaba ɗayan su kuma suna kan na'urar zamani ta computer wanda yake in ka zo zaka iya bude littafi kamar Raddul Azhar na Malam Abubakar Mahmud kuma ka karanta shi in the traditional form a tsarin da yake a rubuce in ka zo kuma ka karanta shi ta hanyar na'urar lantarki gashi nan in ka zo ka budo ga Sheikhul Islam Abubakar Gumi yana karantawa Malam Ibrahim Arab na jami shi baki ga kuma Raddul Azhar din duk mun yi wannan tsari sannan hawa na shida wanda shine hawa na karshe mun kira shi media house daga cikin karatutukan da ne jama'a ta wani wurin ni dan jarida ne saboda haka akwai kirkiro gidan radio da ainihin gidan talabijin da kuma buga jarida wannan shine hawa na shida din in fa har ma na yi applying akan in samu license daga NBC wato Nigerian Broadcasting Commission wannan shine tsarin darul hadisi salafiya dake zaria a Nigeria a yanzu mun kaddama kuma muna neman wa wannan makarantar fili na university daga hanyar Zaria zuwa Kaduna sannan kuma ta samar da branch insha Allah a Kaduna wannan zuwa makonnin da suka wuce mun kaddama zuwa ga gwamnatin jiha akan mu samu ainihin waɗannan filayen mu mallaka da izinin Allah to wannan tsarin jama'a a bisa tabbatar da shi lalle ne kenan mu zauna mu karantar da jama'a addini lalle ne kuma a zauna a karantar da su harkokin da suka shafi tafiwa tare da zamanin su da suka samu kansu a ciki to gaskiyar lamari a ƙarƙashin wannan jama'a idan har ka rubuto kace kana son wa'azi to amma ka riga ka zartar da cewa ga abin da kake so wani lokacin kawai sai mu ce ba za mu je ba amma kamar yadda nace jama'a wallahi ni na dauka mutanen kasar Borno mutane na ne ni kuma nasu ne saboda haka ba su daga cikin wadanda zan wadungu inda wasu ne suka aiko sun riga sun sa topic kai sai in ce bazan samu zuwa ba ba wai dan bazan samu zuwa ba sai dan topic din wato mawdu'in bai muni ba amma sai na ga bai kamata mutanen Borno in musu haka ba sai nace a wannan topic din da suka bayar ni bai yi muni ba amma su bar ni zan zo zan tattauna na topic din da nake gani insha Allah wanda kuma shine zan tattauna din a yanzu ina mai neman taimakon Allah madaukakin sarki sannan bayan wannan malam mai gabatarwa yayi bayanai waɗanda wallahi naji dadin su don sun bude min kofar nima in gabatar da wasu bayanai waɗanda da ban samu wannan damar ba to da bazan iya yi ba wato abin da ya faru jama'a gayyata ta ta farko a garin nan da aka yi matasan da suka gayyato ni sune matasan shabab idan kowa bai manta ba ni ban manta ba dan takaddar tana nan rubuce a wurina sune suka gayyato ni su kuma waɗannan matasa na shabab sune suka samu kansu a cikin wannan fitinar ta yanzu wanda muke fatan Allah ya shiryar da su ya raba su da ita lokacin da suka gayyato ni ban sani ba bako ne ni na sha zuwa kasar Maiduguri kan amma ba wazi ke zuwa da ni ba na fara zuwa garin Maiduguri tun 1980 jama'a saboda ina da aboki a garin nan saboda haka tun wannan lokacin ina zuwa amma ba wanda ya taba gayyata ta wa'azi su suka gayyato ni wa'azi da suka gayyato ni wa'azi suna da matsala da wani ba su da matsala da wani kaga ban sani ba inda suka ce ai wa'azi nan zan yi wa'azi inda suka ce a ziyara nan za a ziyarta saboda haka ni a iya labari ma babu malamin da nake jin labarin shi a lokacin sai Sheikhul Islam dattijan musulunci Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a Allah ya sa kun gane wanda nake nufi Sheikh Abbas ina fata an gane saboda haka ni shi kadai na sani dan haka a wannan lokacin kuwa nace to za mu yi wa'azi amma ina so ku kai ni jin gaida malam Abbas kun ji wannan kenan ban san wane da wane da wane ban san su ba kuma su ba su gaya mini ba ashe ko kun ga bani da laifi in ban ziyarci wanda ban sani ba bani da laifi in ban ziyarci wanda bayan ban sani ba ba a ce min akwai wane ba muka zo muka yi wa'azi muka tafi da muka zo muka yi wa'azi muka tafi abubuwa suka rinka faruwa nakan yawan zuwa garin nan ko akan wasu harkoki na in nazo sai a ce don Allah a dan zo a yi wa'azi shi yasa kuka ji nace a babin gayyata dai wannan ita ce gayyata ta biyu tun waccan duk sauran zuwan da nake nakan zo ne akan wani abu ne yazo da ni da kaina dan haka zaka ganni nazo ba kayan aiki amma in dai gayyata ta ce to zaka ganni da kayan aiki na irin wannan ko to ko in haka ne to lalle ina da mawdu'in da zan yi ina da tsare-tsare ina da kaza ina da kaza ina da kaza a wannan lokacin ban sani ba ashe da dama wasu ƴan uwa daga cikin malaman Ahlus Sunna a garin nan sun dauki zafi Albani ya zo bai ziyarce su ba Albani ya zo bai kaza ban san kowa ba to saboda haka ni a iya sani na to ban da laifi tunda ban san kowa ba kawai abin da aka ce za a yi wa'azi a wuri kaza har ina iya tuna wa'azi daga cikin wa'azozin da ne a masallacin Indimi wanda na zo garin nan ne don in gaida wani bosa namu na university Yola a lokacin nan da ne wa'azin har wani ya rubuto takarda kullum wa'azi na sai dai a masallacin Indimi nace mishi to yayi hakuri masallacin Indimin nan aka kawo ni ban san wani ba tunda ba garin na sani ba yanzu za ka yi mamaki wallahi an ka aje ni daga nan ba zan iya zuwa masallacin Indimi ba ban san hanyar da za a bi ba ni ba dan gari ba ne ai amma na ce ban san da masallacin sarkin zan zauke ba kaga na yi laifi a nan ko kuwa dan garinmu ne saboda haka sai daga baya al'amari ya zo ya bayyana lokacin da da'awarsu ta bayyana ga inda suka sa gaba a wannan lokacin ne na fara jin ai wane da wane ma sun yi musu raddi ai wane da wane ma sun ce a ina zuwa ne da wane ya kamata mu je ku kai mu ziyarce su ina jin a wannan lokacin na sa aka kai ni makarantar Imam Malik muka je muka ziyarci ina jin ko principal din ne ko director ko dai wasu haka da wasu ƴan uwa muka zauna muka tattauna to amma da yake su waɗancan akuya cikin su tayi kuka a garin duk wanda aka gani tattare da su ko da yaushe ne to shikenan gani ake tunani ne yake da shi irin nasu dan haka ko a lokacin nan na iya tuna wani da muka je sai da suka danyi cacar baki da wasu a wurin nace mishi to ya bari ala ayi halin abin da nake cewa jama'a in ba ku shawara wanda duk zai gayyace ni abu na farko ina ba shi shawara yayi abin da Allah yake cewa wa'atul buyuta min abwabiha ya bi abin ta idda ya kamata ina ne ya kamata matakin farko samu waye na sani ya sanni sannan ka san shi kai kuma ya san ka sai ya hada mu mataki na farko kenan da muka samu wurin malaman sunna. Shafi'i da yake so yaje wurin Maliku ya karatu Muwatta, Imam Shafi'i bai tashi ya tafi wurin Maliku ba kawai, sai da yaje wurin malamin garin su al-Imam al-Humaydi Abdullah ibn Zubair, wanda hadisin shi ne na farko an kabo da Sahih al-Bukhari, zaka ji Bukhari ya ce haddathana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair, wannan malami ne daga cikin abokan Imam Maliku amma kuma malamin Shafi'i a Makka. To Shafi'i yana son ya tafi Madina ya karatu, sai ya tafi wurin malamin shi na Makka. Yaje Allah gafarta ma, lallan na son ka hada da abokinka dake Madina, sai rubuta mishi takarda. Yace in ka je ka gabatar da takardar. Sai je gabatar da takardar, sai Imam Maliku ya karbi Imam Shafi'i hannu biyu, saboda me? Qad atal baba min abwabiha, min babiha. Ya je ta idda ya kamata. Wasu za su ga cewa kawai ai mujarradin gayyata, kawai bari mu buga waya in ce ina gayyata wani, ko kuma bari mu je, in ya zama mun yi haka ba mu da tsari kenan. Sannan na biyu, bayanan da malam yayi wallahi na ji dadin su, babu shakka yadda kuka ji ya fadan nan, ni dama haka nake a Zaria, duk gayyatar da aka yi a Zaria ba a gaya mini ba, ba wai gayyatar ta sa in janye karantarwa ta ba, ko sanar da ita bane a wurin karatu na, a ce ina cikin karatu ka zo ka ce mini wane zai yi wa'azi yau, babu ladabi a cikin tsarin. Kuma kuma yadda malam ya faɗi shine hakikanin al'amari, neman samar da sabanin da ba a ji ba a gani bane tsakanin du'atu sunna. In ba haka ba, misali jama'a, dukkan wanda zai zo yi wa'azi yayi karkarin abin da zai ita ce zikira, tunasarwa zai game da abubuwan da jama'a suka sani, wanda ake karantar da jama'a. To me ya kamata? Ashe kamata ya aje a samu malam wane? Muna so zamu gayyato wani, shine muke ga ko kana da masaniyar yadda zaka hada mu da shi, shi kanshi zai fi jin dadi. Akwai dalibin da yazo ya zauna wuri na a Yola tsawon shekaru, daga Yola yazo ya zauna a Zaria, amma ran da yace zai gayyace ni wa'azi, suka bugo waya, sai nace je ya samu malam Balalau. Malam Balalau ya bugo min waya, in malam Balalau ya gayyato ni zan zo, in ko ba haka ba fa ba zan zo ba. Amma a lokacin so dai na taba ganin malam Balalau, shi ko yazo ya zauna wuri na fiye da shekara biyar. Dan me bai kamata kullum muna so mu bayyana wa mutane surar mu, mu wasu abubuwa ne rarrababbu ba, wanda babu alheri a cikin kasantuwar mu a rarraba jama'a. Saboda haka kamar yadda malai yace, shi yace ya san su, duk da ni ban san su ba bako ne. Lallai masu wannan manufar su sani da cewa ba za mu taba roƙon Allah ya ba su nasara ba. Mu kam abu ɗaya ne, kuma mu ba magana ce take hada mu ba, aqida ce ta hada mu. To tunda ku aqidan mu ta hadu, to wallahi komai ma a hada yake. Dan haka abinda muke cewa don Allah, dukkan wanda zai gayyato wani daga waje, to ya bi malaman nan na sunna gaba daya, ba wai a aika musu da takarda ba jama'a, ba a buga musu waya ba, a je a zauna da su. Ala gafata malam, muna da tsari, mu ne committee masallaci kaza, za mu gayyato wani da wani. Me malam zai ce? Ku danga al'amari a hannun shi, ya ba ku shawara, ya kawo muku mafita, ya kawo muku kaza, me yiwa ya fi ku kusanci da wannan. Amma gaskiya ni na ji dadin bayanan, ba zan ce ban ji dadin su ba, domin waɗannan bayanan su za su bude damar masu yin haka din nan, in mugun manufa ce da su, don Allah sai kokari su gyara. In kuma kyakkyawan manufa ce, sai dai sun yi kuskure, to Allah ya fadakar da su. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan tuntuban harshe kadan da malam yayi zan gyara, shine da yace albanin Zaria. Ni ba albanin Zaria bane, albani Zaria ne. Shira yan din, don aka kawo yan din, to ta zama mubafa kenan, ta zama albanin Zaria. Wato ni na Zaria ne, ba na Maiduguri bane kenan. Albani Zaria din inkiya ce, address ne. Sannan kuma albani din kamar yadda yace bai sani ba, ina so ko bani so, ni na sawa kaina wannan laqab ne. In ko ka karanta cikin malaman hadisi, a cikin littattafai na Mustalah al-Hadisi, karanta nan kurkusa Nukhbat al-Fikr ta al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar, da yake magana akan laqabi. Laqabi shine nickname, yace daga cikin su wato malaman hadisi, yace akwai wanda zaka ji al-kunya ta zama mishi suna, suna ya zama mai al-kunya. Sai ka ji Abubakar, Abubakar menene? Abubakar ba suna bane asali, laqabi al-kunya ce. Kama a ce Abu Maryam, kama Abu Qatada, duk wannan alkunya ce. To daga cikin malaman hadisi akwai wanda alkunyar shi ita ce sunan shi, dauki kurkusa Abubakar Mahmud Gumi bai da wani sunan sai Abubakar Abubakar ne sunan Abubakar ce alkunyar yace kuma daga cikin su akwai wanda yake da nisba nisban nan kuma sai ka ji ta zama mushi lakabi to ni nisba gare ni asali ni bazazzagi ne kaga dan haka zaka ga ina rubuce rubuce sai kaga na sa Muhammad al-Awwal ibn Adam sai kaga na sa al-Fallati sannan sai in sa az-Zakzaki sai kuma in sa al-Mulaqqab bil Albani to Albani din gare ni lakabi ne ba suna bane dan haka masu rubuta Muhammad Awwal Albani to Albani ba sonen dina bane ba sunan ubana bane a sunan ubana Adam Muhammad al-Awwal ibn Adam sai ka sa al-Fallati sannan sai ka sa az-Zakzaki wato bazazzaki sannan sai ka sa me al-Mulaqqab bil Albani to haka abin yake to in nazo rubutawa da hannuna inda rubutun boko ne ba na sa albanin zaria tare da yawancin mutane haka ne suna cewa albanin zaria albani sannan yake ce zaria dan gace albanin zaria to ba zai zo Maiduguri ba kenan to gashi kuma a Maiduguri yanzu yawwa to wannan shine to tambaya ta karshe dama dai zan to wa'azin da yake na taho wannan wa'azin a bisa tsarin da nake so shine in na duro gari a banne in huta to jiya hutawa nai to kun ga yadda na tsaya din nan zan iya tsayawa har a salatu to kun ga kuma wannan zai meiwa wani bai kara malmala dan haka ku bani lokacin da ba a tashi amma ni dai da na kawo shawara nace in zai yi in lokacin sallar isha yayi a tsaya ai sallah sannan a dora a ci gaba sai ai get na tashi 10 ko 11 amma fa yadda ko gani amma ni dai nan a tsaye to a shirye nake in Allah ya so zan iya kai a salatu dan haka ku yi bayani Allah gafarta mana na to lima ai lima yi jawabi a madadin jama'a ka to yayi kyau karfe nawa ne yanzu 8 yanzu karfe nawa saura kwata to 8 da kwata a tsaya a yi sallah sai a ci gaba to in aka ci gaban karfe nawa za a tashi don in san yadda zan tsara abin don ban fara komai ba har yanzu to goma Allah ya sa albarka bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai taken wa'azin nawa shine usulu manhaji ahli sunnati wal jamaa fi tahqiqid din ko fi taqririd din wato tsarin ahli sunna wal jamaa wajen tabbatar da addini da farko ya kamata ka gane wannan suna ko kuma wannan lakabi da ake kiran mu da shi kuma muke kiran kanmu da shi wato ahli sunna wal jamaa suna ne wanda ya samo asali daga ainihin magabatan mu ba abu ne wanda muka kirkire shi a nan Najeriya ko a wannan zamanin ba suna ne wanda yake martaba ce kuma daraja ce wadda malamai suka ainihin tattaro a ƙarƙashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana cewa za a samu al'umma za su karkasu har zuwa kashi 73 amma sai ce ɗaya daga ciki ita ce al-fa'ifatul mansura ko al-firqatun najiya ɗaya daga ciki ita ce za ta yi nasara ta shiga aljanna ko ku ɗaya daga ciki ita ce kadai shiryayya sauran akan bata suke malamai sukan ce mana ahlus sunna abinda suke nufi da sunna anan ba sunna kanwa farilla ba sunna da kake karanta a qawaidi a ce sunnonin alwalato ba wannan sunnar ba abinda ake nufi da sunna anan ita ce sunna addinin da Allah ya aika annabi da shi sunan ainihin addinin kenan ma'ana hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan aljama'a abinda ake nufi shine al'ummar da suka hadu domin mu kadai ne muka harhadu a ƙarƙashin biyayyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam harhaduwar da babu idda muka rabu kamar yadda al-Imam at-Tahawi yake fadi al-Imam as-Subki yake fadi a ƙarƙashin aqidat Tahawiyya yace malaman mazhabobin nan tun daga Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Imam Ahmad yace ko da yake a fiqh kowa ya kawo fatawa wanda ta sha bamban da dan uwan shi amma a wajen aqida to duk gaba ɗaya alhamdulillah a bisa aqida suke ta gari. Dan haka kasantuwar mun hadu mun zama aljamaa waɗanda suke bin wannan hanya da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin bar mu akai sai ake kiran mu ahlus sunna wal jamaa, wato mutanen addinin Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda kuma kansu ya hadu suka kasantar da ainihin jama'a guda. To su ahlus sunna wal jamaa wato mu da sauran dangin mu kenan, to muna da ainihin tafarki wanda muka hadu akai jama'a. Wannan tafarkin da muka hadu akai akan shi ne muke tabbatar da addini. Na ga dacewar a tsaya ayi wa'azi a fadakar a tunasar akan shi ne ba dan komai ba, saboda ina ganin yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka samu karancin bayani akai, wanda a hakika ina fahimtar karancin bayanai da aka samu akan wannan shi ya taimaka ahlus sunna din musamman yau a Najeriya. Ga mu dai mu Allah ya albarkace mu, misali mu kadai ne a kasar nan Allah ya albarkace mu shekaru 50 da suka wuce muke da bijimin malami wanda duk inda aka kai aka komo a duniya ya amsa, Malam Abubakar Muhammadu Gumi. Mu kadai muke da wannan, mu kadai ne muke da malamin da ya karanta mana Alkur'ani ya tafsirin shi gaba daya, tafsirin da duk duniya ba a jin kunya a kai shi a wurin kowa ya duba. Mu kadai ne muke da malamin da ya karanta mana Sahihul Bukhari tun daga farkon shi har karshen shi, karantawa irin karantawar malaman farko. Mu kadai muke da malamin da ya zauna ya karantar da mu littafin Ashifa da ke tabbatar da kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, karantawa ta gari ba karantawa mai dauke da tatsuniyoyi da shirme ba. Kashi kaga wannan albarkar ta kai albarka. Amma matsalar ita ce malamin bayan ya kau sai kuma fitintunu suka farko a tsakanin mu. Ni ba ni ganin gazawar malamin ce ta kawo haka. Shi malamin bai gaza ba, duk abin da ya kamata ya ba mu nono ya shayar, ya ba mu abinci bayan yaye, sannan yayi mana duk abin da muke bukata. Ina ganin abubuwa ne suka faru daga shedanin mutane da kuma shedanin aljanu. Shi yasa ahlus sunna a yau suka samu kansu a halin Allah ya kiyaye waɗannan sun yi nan, waɗannan sun yi nan, waɗannan na jifan wannan, waɗannan suna jifan waɗannan. Har shi ne aka fara samun daga cikin waɗanda ke ganin ahlus sunna ne suka je suka rinka ɗibo aƙidoji waɗanda ba irin namu ba ne, kuma suna kawo su da nufin cewa waɗannan aƙidojin namu ne. To shi ne nake ganin ya kamata mu san menene ahlus sunna suke bi wajen tabbatar da addini. Abu na farko bincike na ya gano mini ahlus sunna wal jama'a suna da ka'ida ta farko, hanyoyi uku. Hanyar farko ita ce Alkur'ani, hanya ta biyu ita ce sunna, hanya ta uku kuma ita ce ijma'i. Ahlus sunna ba su da wata hanya da suke bi wajen tabbatar da shari'ar musulunci sai waɗannan guda uku. To dangane da tabbatar da shari'ar musulunci sai ahlus sunna suka dubi, akwai abin da suka kira shi aqida, wato abin da ya shafi kudurci Allah da manzon shi da abubuwan gaibi kamar wuta da aljanna da tashin alkiyama da hisabi da azaba da ni'imar kabari. Waɗannan abubuwa ahlus sunna sun kira su aqida. To ahlus sunna suka ce in dai game da tabbatar da waɗannan abubuwan ne, to lallai kadai ana bin waɗannan hanyoyin guda uku ne, su ne alkitabu was sunna wal ijma. Anan kiyasi baya shigowa, ba a kiyasi wajen aqida, babu, ba a kiyasi a wajen abin da ya shafi aqida. Yo in kai kiyasin abin da ya shafi aqida sai ka wayi gari sai ka zama dan dariqa. Ai ayan dariqa inda suka bace kenan dangane da abin da ya shafi masadir na talaqqi da suka saka kiyasi a ciki, shi yasa sai ka dubi wani kato sai ka ce Allah ne. Ya shigo da kiyasi a babin aqida barna ce, ba a kiyasi game da Allah sai nassin Qur'ani, sunna, ijma'i. Amma abinda ya shafi ibada, sallah, azumi, zakka, hajji, aure da sauran mu'amaloli, ciniki da kasuwanci, to anan ne malamai suka yadda a shigo da kiyasi, amma shi ma da sabani a tsakaninsu. Wasu sun yi musun cewa gaba ɗayan ka ai hujja da kiyasi, amma an samu wasu sun amince da kiyasi amma suka ce sai in ya cika sharadi. Daga cikin sharadin a samu wannan kiyasi zai dace da abin da ya tabbata a cikin Alkur'ani da sunna, ko da a jumillance ne, ko kuma a samu kiyasin ba zai karo da abin da ya tabbata a Qur'ani da sunna ba, ko da a jumillance ne. ma'ana kenan duk kiyasin da aka samu yayi karo da nassin alqur'ani da sunna anan sai su ce ba za su karbe shi ba wannan da ijma'in ahlus sunna misali ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce barawo in ya saci rubu'u dinar zuwa sama za a yanke hannun shi ya tabbata to sai imam maliku ya kiyasin wannan matsalar rubu'u dinar da yanke hannu sai ya ce to shine mafi karancin abin da zai halatta gabar farji ta ya mace to sai almajirin shi tun kusa Abdullahi ibn Wahab yace a Allah ya ji kan imam amma wannan kiyasin bai dace da asalin shi ba domin me farji dai ba yanke shi ake ba hannu ko yanke shi ake dan haka ba za a yi kiyasin wancan da wannan ba to kaga yanzu kiyasi irin wannan to ahlus sunna ba za su karbe shi ba to ma a wata matsala ce wadda ta taso muku a yanzu sai kuka dubi wannan matsalar sai kuka ga keke da keke ta yi daidai da wata matsala da ta taba faruwa a baya wajen halacci ko haramci sai kuka dube ta kuka ce kiyasin wannan akan wancan to wannan din ma bai halatta ba wannan sai ahlus sunna su karba amma fa a babin ibada da babin mu'amala amma a babin aqida fa sai dai ka kawo nassi Allah yana sama to sai dai ka ce aya kaza Allah madaukakin sarki yana da hannu sai dai ka ce aya kaza Allah zai sauka karshen dare sai dai ka ce aya kaza amma ba za ka ce mallan wane yayi kiyasi to da sufaye suka bude kofar kiyasi game da matsalar tauhidi da aqida shi yasa sai ka ga duk abin da aka kawo musu game da haƙin Allah sai sun yi musu shi shine sirri na farko dan haka sufaye da mafi yawanci daga cikin waɗanda suke bin jahaniya in ma ba dukan su ba su amince da cewa Allah a sama yake ba wannan ba aqidar ahlus sunna bace ba su amince cewa Allah zai sauko karshen dare ba ba su amince cewa Allah zai zo a kiyama ba ba su amince da cewa Allah madaukakin sarki yana da hannu ba Allah yana da kafa da duk waɗannan sifofi ba su yarda ba dan me dan sun bude kofar kiyasi wanda zai karo da nassi a cikin babin aqida da tauhidi dan haka jama'a masdari daga cikin masadirun mu ahlus sunna shine alqur'ani sunna sannan sai ijma'i to waɗannan bayanai ne nake gabatarwa a tattakaice in na so farfasa su sai in ce ku ji abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗi a cikin littafin Majmu'ul Fatawa Ibn Taymiyyah yace fadinul muslimina mabniyun ala ittiba'i kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama وما اتفقت عليه الأمة فهذه الثلاثة هي أصول معصومة وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول ابن تيمية يتي الدين المسلمي باكي دي يجنني أكم بيير القرآن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم دكما أبن دا الأمة المسلم شي سوك حدو أكي سيتي وطن ننقائدو جنغو دا أكو أبو بوان يولن دا سكتسرالو دا قسكولي دا دوان لكيتي jama'a babu kuskure a cikin alqur'ani ko kadan babu kuskure a cikin sunna babu kuskure a cikin ijma'i duk abin da yake a ce wannan qur'ani ne to daidai ne duk abin da yake a ce wannan sunna ce to daidai ne duk abin da yake a ce ijma'i ne to wannan daidai ne in kaga an samu akasin haka to daga gare ka ne ko saboda gazawarka ta ilimi ko gazawarka ta dan adam ko makamantan haka wanda zai biyo baya na san zuciya da bata amma an ba haka ba waɗannan abubuwan jama'a daidai suke a ƙarƙashin wannan din rikicin da ya faru a tsakanin al'ummar musulmi jama'a sai su mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa waqi'ullaha war-rasul ha fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war-rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal-yawmil akhir waqi'ullaha waqi'ur rasula fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila ku yi da'a ga Allah da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce doka idan rikici ya faru to sai ku mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun amince da Allah da kuma ainihin wato ranar alkiyama to sai mallan ya ci gaba da cewa walaysa li ahadin an yansuba lil ummati shakhsan yad'u ila tariqati dan haka bai daidai ba ba daidai bane wani ya kafa wa jama'a wasu wani mutun yace yana kiran jama'a su zo su bi hanyar da wannan yake bi wa yuwali wa yuadi alaiha ghayr nabi sallallahu alaihi wasallam yace akan wannan mutumin za a yi soyayya, akan shi za a yi kiyayya, yace bai halatta ai wa kowa haka ba in ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Wala yansib lahum kalaman yuwali alaihi wa yuadi ghayra kalamillahi wa rasulihi, bai halatta a kafa wata magana da za a yi soyayya da kiyayya akan ta ba in ba maganar Allah da manzon shi ba. Wa majtama'at alaihi al-umma, haka kuma ba abin da al'umma ta hadu ba. Bal hadha min fi'li ahli al-bid'ah, wannan aiki ne na 'yan bid'a. Alladhina yunsabuna lahum shakhsan, waɗanda ainihin wato yansibuna lahum shakhsan aw kalaman yufarriquna bihi bayna al-umma, 'yan bid'a ne suke kafa wa kansu wani mutum ko wata magana wadda za su rinka raba kan al'umma akanta. Yuwaluna bihi ala dhalika al-kalam aw tilka an-nisba wa yu'aduna, akan wannan magana ko akan wannan mutum za su soyayya da kiyayya. Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan magana jama'a a cikin Majmu'ul Fatawa a mujalladi na 20 shafi na 164. Allah ya taimaka. To wannan na daga cikin maganganun da nake so in fara faɗakar da mu. Ka'idar farko ita ce Ahlus Sunna wal Jama'a, abin da yake zama su masdari shine me? Al-Qur'ani da Sunna da Ijma'i. Wannan shine abubuwan da suke tabbatar da addini akai. Akan haka Sheikh Usman dan Fodio ya rubuta littafi ya sa mishi Wasiqatul Ikhwan li tabyin dilalati wujubi ittiba'il kitabi was sunnati wal ijma'. Yace sako zuwa ga ƴan uwa domin tabbatar da cewa dalilan bin Al-Qur'ani da Sunna da Ijma'i sune dalilai. To wannan shine abu na farko da ya kamata duk ahlus sunna ya saka a zuci, cewa sources of Islamic law, wato hanyoyin da mu ahlus sunna muke bi muke tsotso shari'a, sune Al-Qur'ani da Sunna da Ijma'i. To mu saurara anan sai mu tsallaka zuwa ga bangare na biyu, waɗannan abubuwan ina tabo su mai yiwa yau zan yi sharhin su, mai yiwa kuma sai gobe insha Allahu ta'ala. Abu na biyu, at-taslimu lin-nusus ash-shar'iyya wal-khudu' laha. Ahli sunna sun gino akan sallamawa nassoshi na shari'ar musulunci. Duk abin da aka ce Allah ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ahli sunna ba sa jawa akan haka. Ina fatan mun gane, saboda dubi umarni irin wanda mu gabatar dazu, cewa wa ati'ullaha wa ati'ur rasula, ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan yace wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarata min amrihim, bi halatta wa mu'mini namiji ba ko mu'mina mace, idan Allah da manzon shi suka zama suna da zabi, suna da hukunci, kuma wannan musulmi mu'mini ko namiji ko mace, yace shi kuma yana da nashi zabi. Dan haka jama'a, abu na biyu da muka gino akan shi ne sallama wa nafsi. In aka ce mana Allah ya ce, Annabi ya ce, sai mu sallama. Sannan sallamawar da muke yi ba sallamawa ce ta san zuciya ba, wato ba wai in ka ce min Allah ya ce, Annabi ya ce, shikenan sai in ce to shikenan naji abin da kake so kenan in bi, to na bi an zauna lafiya, a'a, wato akwai isgilanci a cikin abin. Sallamawa cikin tawali'u, ina mai godiya ga Allah, Allah ya zo min da shiriyar da Allah ya saukar ta hanyarka, shine a kaskantar da kai a yi ladabi da tawali'u a gaban nassoshin ainihin na shari'a. To wannan ya sha bamban da irin tafarkin 'yan bid'a, waɗanda in bayani ya kai in Allah ya so za mu yi akan haka. Don haka ahlus sunna kusan Qur'ani da Sunna da Ijma'i da aka ce, to kuma ana sallama musu, ana tawali'u a gabansu. Sannan abu na uku wanda ahlus sunna suka gino akai shine fahamuhum lin-nusus ala dawi fahmi as-salaf wa ma nuqila anhum, wadancan hujjoji na Qur'ani da Sunna da Ijma'i jama'a, da wannan sallamawar to ba a bisa fahimtarka ba, to anan ne ahlus sunna suke raba gari da waɗanda basu zama ahlus sunna na gaske ba. Ita ce fahimtar salaf. Bai halatta ka ɗauko aya ta Al-Qur'ani ka ce za ka fitar da wata fatawa ko wani hukunci ko wani hadisi ba, sai kana da magabacin da ya fitar da irin wannan fatawar ko wannan hukuncin daga cikin wannan ayar ko cikin wannan hadisi. To idan ahlus sunna suka tsaya akan wannan, to yanzu kun ga waccan budawa da aka yi cewa ahlus sunna suna hujja da Qur'ani da hadisi da Ijma'i, to an takura wannan budawar. dan ba haka ba yanzu sai kowa ya bude aya Qur'ani sai ya ce maka ga aya ta ce ka ba amma sai a ce to yanzu waye ya gabace ka a karkashin wannan fassarar da ka kawo ta wannan ayar daga cikin malaman farko domin duk wata aya da zaka fassara daga cikin ayoyin Al-Qur'ani ko wani hadisi an samu wani cikin malaman farko Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi sun gabace ka akan karantawa wace fahimtar suka cire daga cikin wannan ayar wannan fahimtar to ahli sunna sun ce kar a sake a ketare abinda salafu suka fahimta to anan babu shakka ahli sunna su sani da cewa na daga cikin hadarin da ahli sunna suke shiga anan kasar ta mu a yau ita ce bude kofar kowane ahli sunna ya dauki hadisi ko kuma ya dauki qur'ani ya hujja da shi a bisa abin da yake so kuma sai ya ce fahimtar shi kenan sai ya ce waye gabace ka shi yake kawo mana rudani waye gabace ka a karkashin wannan fassarar da fahimtar aya sai zama ba wanda ya gabace ka sai ya ce to wannan ayar da wannan fahimtar da kai idan alheri ce to akwai wadanda suka fi ka alheri ya kamata a ce sun yi fahimta irin wannan to in ku har ba su ba dalili ne akan cewa wannan fahimtar taka babu alheri a ciki ba dan komai ba saboda Allah madaukakin sarki cewa yake fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq Allah cewa yake wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa duk abin da zamu yi to kar mu saba manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar mu saba mu'minan nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar dan haka jama'a malaman mu na farko da suka yi rubuce-rubuce game da tafsiri kamar su al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim yana da tafsirin Al-Qur'ani mujalladi 15 da al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da al-Imam Ibn Kathir daga baya-baya duk abin da suka kawo na daga abin da ya shafi aya sai sun yi kokarin cewa wannan fassarar da suka kawo daga cikin salaf ga waɗanda suka goyi bayan ta ga waɗanda suka goyi bayan ta ga waɗanda suka goyi bayan ta wannan ita ce ka'ida game da tafsirin Al-Qur'ani sannan game da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama su Imam Al-Bukhari sun rubuta al-tafai su al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba sun rubuta al-Imam Abdurrazzaq As-San'ani su Imam Malik su Baihaqi daga baya-baya duk da suka tattara waɗannan littattafan in suka kawo abu na sunna ne sai su ce ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga yadda ya fassara kuma wannan fassara ga yadda sahabbai suka ainihin mara mata baya a aikace ko kuma da bayani to dan haka yanzu in ka kawo hadisi kace wannan hadisin ga yadda ka fahimta tattare da shi sai mu ce to abinda muke so tukunan na farko tukuna za mu dubi zatin ka kai a fage na addini da ilimi kai malami ne tukuna abu na farko da ake duba kenan wanda wannan rashin duba shi jama'a ya ja mana fitina a kasar nan ita ce yanzu kowanne malamin islamiya ya miƙe yace a fahimta shi sai a dauka a kasar sai a yada sai a ja an ce wani malami ne yace malami a ya kamata ku gane iya jan ayar da iya fassara ta ba shine malantar ba don wannan karatu ne kamar yadda nace yanzu misalin da na kawo a dazu idan yanzu irin malaman islamiyar mu da muke fama da su akai Abubakar Gumi waccan tambayar yanzu in wani malamin islamiya ne yanzu ya zauna yana karantawa akai mai irin wannan tambayar kafin mako yazo ya gama hargitsa al'umma kawai zai ci gaba da fatawa ne cewa a daina brush da makilin amma matsalar ita ce ya tsaya ya duba ya tsaya ya bincika ka je Rabitatul Islami ka ga yadda malamai za a kawo musu matsalar da za su tattauna misali sai a ce shin ya halatta alhazan da ke fitowa daga ƙasa irin Najeriya da yammacin duniya waɗanda miƙatun su ruwa ya haɗiye shi ya halatta su dauki harama a Jidda haka tambayar za ta zo research question ne sai a ba malamai sai a ce ku je bayan wata 6 ku yi bincike ku dawo waɗannan malamai aka ce ba malaman islamiya ba malamin islamiya ga 'yan islamiya ne yake malami amma a musulunci ba malami bane da yake warware matsalolin yau da gobe. Ya kamata ku gane wannan. Waɗannan malamai ne irin su al-Imam Abul Hasan An-Nadwi, irin su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, irin su Bin Baz, irin su Usaimin, irin su Salih Al-Fauzan da makamantansu waɗanda duniyar ilimi ta sheda, waɗannan malamai ne na gaske. Matsalar da inda malamin Islamiya ba kawowa yanzu nan zai bada fatawa akai, amma su sai a basu wata shida. Wallahi wata shida wani rubutowa zai ce ya ba shi da abin da zai ce, don haka ba zai samu zuwa ba. Ba zai yi ƙarya ya ce kafa shi na ciwo, ba zai ƙarya ba, don malami ne yana da tsoron Allah. Sai ce wallahi wannan matsalar da aka bayar ya rasa me zai ce ni, don haka ba zai zo ba. Wanda wannan matsalar idan ka kawo wani mai karantarwa a masallaci, tuni zai sharhinta, ba abin da ya dame shi. To ranar gabatar da wannan binciken sai kaga kowane malami ya taho cikin tawali'u, ya taho da binciken da yi, ya zo ya zauna sai je gabatar a ofishin da ba a gabatar, sannan ofishin su dauki nauyin buga copies da ba a raba wa sauran malamai, sai a ce zo ya tsaya a gaban su a ba su copies, a ce ya karanta su mai tambayoyi ya kara kanshi, sannan ya tashi, sannan ya koma ya zauna. Sai a ce an bashi awa 5. Sai a ce an bashi awa 5. Malamai ne waɗanda ba ɗaliban shi bane, malamai ne zai tsaya a gaban su. Sai a ce ya zo ya gabatar da bayanan shi, ya zo ya kawo ayoyi, ya kawo hadisai, ya kawo fassarori, ya kawo bayanai, ya kawo bayanai, ya kawo bayanai. Sai a zauna, sai a ce to za a je break, bayan yayi wannan na awa 3 a tsaye. Sai a ce an dawo, to ana da sauran awa 2, za a yi mai tambayoyi akan wannan jawabin da ya gabatar, ya amsa wa malamai ya kara kanshi kafin a karba tukuna, don yanzu ya kawo ne ba a karba ba. Saboda haka wani daga tambayoyin da za a yi mai jama'a kafin ya zauna, sai ya ce to yayi condemning presentation din shi, sai ya koma ya zauna. Kaga waɗannan su ake kira malamai. To bayan wata shida fa suka je suka yi binciken, sannan ƙarshe sai a ce to an kwana akan matsala kaza, misali kamar wannan matsala, sai suka ce sun kwana akan cewa lallai dai Jidda ba miƙati ba ce, domin Annabi bai ambace ta a miƙati ba, cewa kuma lallai Jidda bai halatta a ɗauki harama aikin hajji a Jidda ba ko ta Umara. Sai dai an samu wasu malamai guda 2, su kam sun ce ya halatta a ɗauki haramar aikin hajji ko Umara a Jidda. Shikenan sai a ce kaje sakamakon taron, kaga an baiwa matsalar haƙƙinta, an tsaya an tattauna, kuma malamai ne suka yi magana. Yayin da kaji malamai sun yi wannan magana a haka ilmance, in kaje ka samu wani da ba malami ba, sai kaji yaje yana cewa Jidda miƙati ce, shi bai ma san implication din abin da yake faɗi ba. Su malaman da suka ce za a iya yi su biyun ma ba su ce miƙati ba ce, sai suka ce za a iya yi, don akwai bambanci tsakanin za a iya yi da kuma miƙati ce. Amma shi da bai fahimta sai ya ce ai miƙati ce. To shi yasa abu na farko jama'a, idan mutum ya kawo aya wajen kafa hujja, abinda salafu suke duba tukuna, shin shi malami ne da ya kai ya fahimci ayar har ya iya hujja da ita a wannan fagen, ko kuwa ma ba malami bane? Idan shi malami ne ya kawo, sai su ce mishi to yanzu wannan fassarar da kai da wannan hukuncin da ka fitar a ƙarƙashin fassarar wa cikin magabata? In ya amsa sunan malami, sai ce a cikin littafi kaza wane ya ruwaito da isnadi sahihi ko hasan kaza kaza, a cikin littafi kaza, don haka kun jujeren gero waɗanda suka gabace ne akai. To kaga wanda ko ba malami ba, kawai abin da zai tashi zai karanto ayar, in ya karanto ayar sai fitar da wani hukunci, sai a ce mishi to yanzu wannan hukuncin da ka fitar, do Allah wane ne ya gabace ka akan fitar da wannan hukuncin daga malaman farko? Ba sai iya kawowa ba, domin fassara ce tashi ta kanshi hadisa. To sakamakon wannan sai ku jirki ciya barke anan, sai a samu wani ma sai ce shi ma ga tashi fahimta. Sai to in ka tattara su gaba ɗaya, sai kaga ba malamai bane ma tukuna. To amma matsalar da take faruwa, dan primary bai taba ganin professor ba, dan primary bai taba ganin professor ba, tunda dan primary yake bai taba ganin professor ba. Saboda haka duk inda aka samu mathematics teacher ko arithmetic teacher, yana warware mishi 1 + 1 = 2. Eh? ko kuma a samu social studies teacher yana bashi Adamawa, Yola, Akwa Ibom, yana bashi 13 states and capitals ko 36 states and capitals, sai ce ai malamin mu ne ya faɗa, babban malami ne, dan bai taba ganin professor ba. Maka mana muka shiga cikin matsala shine hakikanin al'amari jama'a, mun danka wala'i na malancan mu a hannun wasu waɗanda ba malamai bane, ko dai mu dauko ka mu ce wane ka karantar da ƴaƴan mu anan, ko ka karantar da matan mu, ko ka zo ka karantar da mu, ya kasa gane alƙadarin shi, ya kasa gane iyakar shi, cewa yana da iyaka. Dan haka sai ka ji ya dauko maganar malami kamar Bin Bas ko Abubakar Gumi, sai ce zai naƙadin magana, sai ce zai ci gyaran Abubakar Gumi, zai ci gyaran Bin Bas, zai ci gyaran Uthaymeen, don shi abin da ya dauka shi ma malami ne. Hum rijalun wa nahnu rijal, la hada khata, ghalat. Dole ne jama'a kowa ya dawo ya tsaya a matsayin shi a cikin harkar ilimi. Fahimtar nan ta salaf da muke magana jama'a, zakai mamakin yadda ainihin malaman farko suke girmama harka ta ilimi. Yanzu dubi malami kamar Umar ibn al-Khattab, sannan dubi malami kamar Abubakar ibn Siddiq, waɗannan malamai ne mujtahidai cikin sahabbai. Amma in tunani ya zo wa ɗaya daga cikinsu baya tashi ya zarta, sai ya nemi shawara da tattaunawa sauran. Misali, tattara Alkur'ani a wuri guda, sa'ad da aka kashe al'umma da yawa cikin mahaddata Alkur'ani a yaƙoƙi da aka je daga cikin yaƙoƙin Musulunci, Sayyidina Umar ya zo ya samu Abubakar ya ce ba ka ganin dacewar mu tara Alkur'ani a wuri guda? Sai Abubakar ya ce anya, ma ya abin da manzon Allah bai ba, sallallahu alaihi wasallam, ma ya abin da manzon Allah bai ba. Umar bai gushe ba sai da ya gamsar da Abubakar, da Abubakar ya gamsu sai ya ce to kaga akwai wasu manyan malamai cikin sahabbai, mu je mu nemo su mu yi musu bayani, in sun gamsu sai mu gabatar ga jama'a. Ladabi na farko daga cikin ladabin ilimi da salaf suke da shi shine matsalar da ta shafi mata ummu bihil balwa, wato matsalar da za ta shafi al'umma gaba daya, ba sa fasa ta a cikin jama'a. Abin da nake nufi shine yanzu wannan matsalar tattara Alkur'ani a wuri guda, idan a wannan zamanin ne za a zo da ita, wani zai bari ne sai an zo wurin wa'azi irin wannan ko kuma a masallacin Juma'a, sai miƙe a cikin jama'a yana kallon dama da hagu yana neman masu goyon bayan shi, ce algafarta malam baka ganin yanzu ya kamata ayi kaza ayi kaza, sai masallacin ya harke sai a tashi duk an hausu da mutanen gari waɗanda ba su kai su saka kansu a cikin wannan matsalar ba. Amma kaga Umar sai ya samu Abubakar daga shi, sai shi suka tattauna ya gamsar da shi. Abubakar yasa aka nemo Usman, aka nemo Aliyu, aka nemo Zaid, aka nemo makamantansu da suka taru suka gamsu, sai aka je aka tara su a cikin masallaci aka tara sahabbai. Abubakar ya ce jama'a kun ga dai waɗannan malamai ne cikin malamai daga cikin ku sahabbai, suka ce haka abin yake. To waɗannan suna da shawarar cewa za a tattara Alkur'anin nan wuri guda a samu a aje shi yadda duk sanda bukata ta kama sai a koma zuwa gare shi. A matsayinsu na malamai sun gamsu da haka, don haka jama'a suke neman su yi wannan aiki amma tare da sanar da ku don su ne malamanku, sai jama'a suka ce sun gamsu. Amma yanzu wannan matsalar ka kawo ta a cikin jama'a, sai an yi kayaniya wadda ƙarshen ta an tashi sallar isha wani ba zai bi limamin sallah ba, in a zamanin mu ne. To ya kamata ku gane masaloli a musulunci nau'i biyu ne, akwai mata ummu bihil balwa, abinda zai zaka fade shi amma zai shafi al'umma gaba daya. Yanzu misali, a yayin da kake cewa kada ayi brush da makilin, misali wannan matsala zata taba mai sai da makilin ne shi kadai, zata taba duk wanda yake yi, kaga anan ne Malam Abubakar Gumi ya dubi wannan matsalar fa ba abu ne da za a yi gaggawa ba, a tsaya a tantance inganci da asalin maganar. Da aka ga babu asali fa, sai ya ce to jama'a za ku iya ci gaba da abunku. Kaga shi kenan, ina tsammanin in ba yanzu da na kawo labarin magana ba wasu da yawa ba san an yi ta ba, wanda da a ce malam ya mata tanawuli irin tanawulin da malaman Islamiyya ke wa masaloli na fatwa, to da fitina ta faru. Na ɗaya, na biyu, lallai ne mu gane mecece kuma masala. Masala ita ce mutum ya zo ya ce algafata malam matata tana jinin haila kwana uku, amma wannan watan jini ya zo mata ya kai mata kwana biyar, menene yaya za ta yi? Sai malam ya ce to ga yadda za ta yi, ga yadda za ta yi. Kaga wannan matsalar ko da a jama'a aka amsa ta, ba ta shafi kowa ba, to wannan za a iya tattaunata a jama'a, amma duk abin da za a kawo shi jama'a su girgiza, to malamai ake zuwa a tattauna da su, su malaman da ƙarshe sai suke sun fito da kaza, sai kaga kowa ya dauka. Irin wannan shi yake faruwa a Saudi Arabia, shi yasa sai kaga fatoyin su suna fitowa, fatawa Islamiyya, fatawa Lajnar Da'ima, fatawa wa makalatu fulan, sai kaga jama'a su ba sa rudewa, dan sai malamai sun bincika an gama tattake abin. Malaman da kowanne in aka tattauna sai ya sa hannu, sai kaga babu jayayya. Ma'ana in ma jayayya ce sun je sun gama yin abarsu a can gurin taron su. Mu dai sun ce mana sakamakon taro shine kaza. Ina ba da shawarar, lalle ne abu na farko duk wanda ya mana hujja da Alkur'ani da Sunna mu fara duban tukuna. Shin yana da magabaci akan wannan? Shin shi malami ne? Shin ya kai yayi wannan hujjar ko kuwa? Dan abinda mutane suka dauka da suka ji ana cewa ba ma bin komai sai Alkur'ani da Sunna, ba ma hujja da komai sai Alkur'ani da Sunna, wai sai kowa ya fahimci cewa shi da kanshi din nan yanzu da ake magana zai iya karanta Kur'ani da Sunna din yayi hujja da su. Akwai matsayin ilimin da sai in ka kai zaka iya ittijaji da Kur'ani da Sunna, musamman akan istikhraji da istinbatin ahkamin shar'iyya. Ba kowa bane gaskiya. In ko ba haka ba jama'a, addinin musulunci sai zama kamar na Christianity, wanda yau kowane Krista zai bude sai ce the holy book says. Ba haka bane mu. Ba wai mujarrajin mutum ya iya larabci ba, sai ya je ya koya, sai ya goje, sai ya iya, sannan sai an amintu da shi. Imam Malik yace bai fara zama yana karantarwa ba sai da shi yadda malamai 70 daga cikin malaman Madina suka ce ya iya ya cancanta. Yanzu jama'a da yawancin matasan mu a cikin ahlus sunna, la samaha Allah, wallahi alazim, wallahi alazim, wasu matasan mu jama'a wani bai je ya karanci ko da 40 hadis ba a gaban malami, to a ina ya samu manhajin tukuna? Yanzu karatu ya iya, ina ya samu manhaji ta farkin karantarwar? A tsarin da na sani a da, wanda yanzu ya fara lalacewa, shine a da idan kai college of education, idan kai college ko secondary, idan ba ta teachers college bace ba za ka je ka karantar ba, sai ka yi teachers college ko college of education ko ka yi NCE ko FCE, domin anan za a karantar da kai biology, amma kuma sai a karantar da kai education, banda ilimin sai an koya maka wace hanya za ka bi ka bada ilimin. Mutum ya je jama'a 40 hadis bai zauna ya koyi shi a gaban malami ba, bulughul maram bai zauna ya koyi shi a gaban malami ba, gobe sai zo ya ce zai sanya sahihul bukhari zai karantar da ku. Akwai matsala jama'a, lalle ahlus sunna mu dawo cikin taitayen mu ga yaya manhajin salaf suke wajen kafa hujja da nasoshi, waye ya cancanta waye bai cancanta ba. In ba haka ba jama'a, wannan farigingimu farawa akai a cikin ahlus sunna, kuma abinda ke faruwa waɗannan abubuwan guda uku da na kawo a yanzu kafin mu sallah mu karasa sauran insha Allah, ku sani da cewa jama'a sanin su wallahi wajibi ne da kuma aiki da su a cikin ahlus sunna. Idan ba haka ba, to ga abubuwan da za su faru ga ahlus sunna. Abu na farko, ahlus sunna duk da ba za su tsaya su yi tamassuki da shiriyar magabata ba, za su samu kansu a ɗayan halaye guda biyu. Halin farko, halin sassauci zai yawa a tsakanin su sai su lalace, domin sassauci idan ya yi yawa to za a susuce a lalace. Hali na biyu shine halin zafi, wanda in ya yawa shi ma zai lalata ahlus sunna, domin ahlus sunna mutane ne tsakanin khawarijawa a wajen zafi, khawarijawa suna da zafi, sannan da kuma murji'a a wajen sassauci. Ahlus sunna suna nan tsakatsaki, suna bainal wa'd wal wa'id. Su ku khawarijawa kullun akan wa'idu suke, azaba da narko da ayoyin azaba da jahannama da sauransu. Su kuma murji'a kullun a sassauci suke da ayoyin sassauci da makamantansu. Ahlus sunna kuwa sukan ainihin dubinan su dubinan. Dan haka Allah madaukakin sarki yake siffanta annabi cewa bashir wa nadhir, yana albushir yana kuma gargadi. Bai zo ya ta albushir din ba ya ce ku shantake duk abin da kuka yi, Allah na nan, gafara na da yawa, a'a, ba haka uslubin da'awa yake ba. Kuma bai zo yana ta musu wa'azi duk abin da kuka yi kun shiga uku kun lalace wuta ba gafara, a'a, a tsakankanin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake. To idan ahlus sunna jama'a ba su dabbaka wannan manhajin ba, za su samu kansu a halin zati mufrid, sai su kama da khawarijawa ko kuma su zama khawarijawa ko kuma su samu kansu a halin sassauci mufrid sai su kama da murji'a ko kuma su zama murji'awa to in ku ahli sunna ya zama khawariji harka ta lalace domin khawarija suke kafirta musulmi da zunubi idan suka yi sassauci to murji'a jama'a masharranta ne dake cewa imanin da ka fade shi da baki ya isar ko baka yi aiki ba sai su ce daraja ka daya da annabawa da mala'iku kun ga harka ta lalace ma'ana za su lalata musulmi kenan su daina imani su daina ayyuka na gari in dai ka faɗi la ilaha illallah sai a ce daraja ku daya da annabawa don haka jama'a daga ƙarshe kafin ainihin mu yi sallah mu ci gaba ina tunasarshe ku hanyoyin da ahli sunna ke bi wajen tabbatar da addini hanyar farko abin da ya shafi wajabcin bin alqur'ani da sunna da ijma'i hanya ta biyu sallama wa nassoshi hanya ta uku kuma tsayawa akan fahimtar magabata dangane da fassara sunan soshin waɗannan abubuwan su ne guda uku nake fatan Allah ya sa mana albarka ga abin da muka faɗi da abubuwan da zamu faɗi a baya insha Allah ta'ala zan saurara anan kafin mu ci gaba wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk waɗannan abubuwan da suka shigo waɗanda su suka hada su faɗa